المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat da muka yi darasi cikin wannan littafi na al-wajiz fi fiqhi sunnah wal kitab al-aziz na Sheikh Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mana muwafaka muna cikin kitabul buyu ana batu a kayin wato wasu nau'o'in cinikayya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ko shari'ar musulunci ta hana inda aka tsaya shi ne gaba ta 12 da aka ce bai'uz zar'i bid'ani kaila to gabar da za a tashi shi ne na 13 talakkir wa kubal wato taranka rabka jama'a asalin arwakabu shine abin hawa saboda adatan masu tahowa su dauko abinci a kayan abin hawa suke zuwa dabbobi ne raqo ma za a dora kaya akai alfadirai da jakuna to shine ake ce da su arwakuban wato karabka kenan to mutun yaje ya tare su shine nan ya fassara shi da cewa wa huwa an yatalaqa ta'ifatan yahmiluna mata'an fayashtariyahu minhum qabla an yaqdumu albalada faya'rifu al-as'ar taron da ake nufi anan malamin sun yi tabbatu kala kala wasu sun ce tabbiyar da ta kai kwana biyu a taro su wasu sun ce abin da ya kai farsakhi guda wasu malamai sun ce abin da ya kai kamar mil daya amma dai aswabul akwal shine wannan da aka kawo a cikin ihkamul ahkam huwa an yatalaqa ta'ifatan aje a tare wani bangare daga cikin mutane ya hamiluna mata'an da suke kawowa kaya abinci ne ko wani abu daban fayashtariyahu minhum sai mutum ya saye shi a wajensu a canje shi abula an yaqdumul balada kafin su gama isowa cikin gari faya'riful as'ar su iya sanin farashi kun san farashi akwai abin da ake ce shi sirrul yaumi wato farashin yau ma'ana farashin yau kullun kasuwa tana da farashinta kasuwa tana da farashinta farashi kuma yakan iya tashi yakan iya sauka in ka san farashi a da to a yau kuma nawa yake ka san tana iya canjawa to don haka akwai sirrul yaumi a jiya ko shekaran jiya kayan arha yake warwas a yau kuma sai kaga ya tashi wala Allah kai kuma abinda aka ka sani shine farashin shekaran jiya kuma yanzu sai aka tare ka a waje baka shigo ka san cewa ashe fa yanzu farashi ya canza yau sai aka je aka tare ka tsohon farashi kawai sai aka saya to wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka hana akwai cutarwa ga shi wanda ya kasance ya kawo kaya saboda bai zo ya riga ya san meye farashin kasuwa ba wannan shine ɗaya daga cikin illatul nahi bangare na biyu kuma da yasa aka hana shine kamar wani hadisi da zamu ji a gaba hadisin Jabir dan Abdullah wanda yana da siga mabambanta a wata siga wanda Imam Muslimi ya rawaito annabi ya ce la taqaw wa kubal a wata riwaya ta Tirmidhi la yabi hadirul libad. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku je ku tarka rabka. Me dalili yace da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd. Ubar mutane Allah ya arzuta sashen su da sashi. Wannan shine dalili na biyu da yasa aka hana. Shi wanda ya kawo kaya daga kasuwa, ma'ana daga ƙauye. Sau da yawa sai kaga ba sai da dogon buri. Dama suna ɗebowa kaya ne su kawo saboda wata buƙatar su. Su ba sa rike kuɗi sosai kamar mutanen gari. To don haka idan suka kawo kaya, za su sayar ne cikin sauki. Adatan kayan da yake zuwa daga can waje, daga jeji, za ka yana da rangwame. To kawo kasuwa ka sayar wa mutane. Mutane su samu wannan rangwame. Ka ga yanzu rangwamen ya bazu wajen al'umma da yawa. Sabanin a ce wani ne ya je can mil biyar ko abin da ya kama da haka wajen gari can ya tare su. Shi sai ya saye a wajensu da rangwame. Sannan sai ya tana ƙaransa ya shigo da shi kuma kasuwa. Ya yi determining farashin da ya ga dama. To yanzu kaga shi kadai samu manfa. Alhali kuma a cikin shari'ar musulunci. Kullum al-islamu yuqaddimu al-manfa'ata al-amma ala manfa'ati al-khassa. Haka lamarin yake. Abinda zai amfanar da al'umma baki daya, kullum musulunci ya fi bashi fifiko akan abinda za a takaita shi ga manfa'a amfanin mutum daya. In ya je ya tara a jeji ya saye duk kayan da suke kawo ba da rangwame. Yanzu wane ne ya sami fa'idar? Shi ne ya samu. Kaga manfa'a ce khassa. Ya haramta wa mutanen gari samun wannan rangwamen domin shi in ya zo zai sanya musu a farashi mai tsada. Riba zai samu. Alhali idan ka saya kai tsaye daga wajen waɗanda suka kawo, alhamdulillah sai kaga an samu sauki. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya saka shari'ar musulunci ta hana talakir wa kuban, kada a tari karabka a waje. To amma yaya matsayin taran nasu? Mutum idan ya je ya tare su kuma ya sai kayan, ya matsayin cinikin? Cinikin ya yi ko bai yi ba? Akwai kaɗan daga cikin malama da suka ce cinikin bai yi ba, amma maganar da tafi inganci shine cinikin ya yi. Ya tare su a can ya sai ya cinikin ya yi. Allahumma illa ya aikata wani abu da shari'a ta hana. Nan kuma yana da laifinsa in har yana sane ya aikata. Allah ya dace da mu. Ga hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw as-sil'a hatta yuhbata biha ila as-suq. Bukhari da Muslim suka rawaito haka na wasu malama. Daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talaqaw as-sil'a, kada ku je ku tare haja da aka kawo daga waje. Kaga na wajen ba sai abinci kawai ba, duk wani abu wanda za a kawo karka je ka tara. Hatta yuhbata biha ila suqi, har sai lokacin da aka je aka sauke ta a kasuwa. Ka bari sai an kai ta kasuwa an sauke alabashi, in zaka saya ne zaka sara sai ka sara a kasuwa. Amma ka je ka tara a can ballanta na waɗansu sai kaga har gonar ma suke zuwa ana gama cashewa gero shi kenan sun saya can. Bari a kawo mutane kasuwa, a kawo musu kasuwa. Sai kaga an tafi da kwanduna an je duk an ɗebe kayan da yake lambu. Duk gaba ɗaya an tare an ɗebo kwando-kwando sai ga an tare a kurkuran kudakata. To duk musulunci ba ya san monopoly ne. Kai kaɗai ka ƙaƙabe kasuwa, ka mamaye ta ka hana wani sakewa. Duk kayan gwari an saye. Ko idan mutum ya kawo akwai lokacin da wani ya taba kawo dankali garin nan ko shekarun baya daga ina rai dai ko daga wajen Jos ne ko daga ina ne oho ya dai taho da dankali mota guda da yazo sai ba su saya ba saboda su suna zuwa can su je sai kan su shi kuma da yaga ba a saya ba ko an masa tayi ne mara kyau kawai sai yazo nan bakin kasuwa na tunda jimawa dan bakin wancan dan karamar ana ba wannan da zuwa ta can bakin hanya sai fara baza kayan sa sai ma ya samu yara daga cikin gari sai ya je baza musu kawai ya sa farashin ya kasa ta to shi so ke sayar ya ci riba kada su ku sun saba monopoly in ka je ka baka iya sayan dankalin turawa na sarra banka da kaci dai ka jima ban san register ba kai dai kan da yake yawa baya saiwa ba kuma idan tsadar ta sa ta hakika ba saboda wasu sun kakabe sun yi monopoly to wannan shine musulunci bai so a bari mutanen waje su kawo kaya a al'umma cikin gari domin me kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dhum min ba'd ku bar mutane Allah ya arzuta sashen su da sashi domin a cikin cinikayya da za a yi mutumin gari mutumin karkara ya kawo kaya insha Allah zaka ga wani ya mora wani ya mora kai da kudin ka a jikin ka ka saba da wani dandana ma tsada yanzu sai ka samu an kawo ma kaya daga waje mutum ya dai dauko condenser na tumatir kana bukata ko condenser na albasa daga abin nan gonarsa dama ya ciro yazo saboda zai sayar ya yi wata bukatar sa insha Allah idan ka saya sai ka ka samu garaba sa ta iya yiwa wani lokaci shi kuma wani wanda wani ne zai zo daga hanya akwai wata shekara wani mutum shi sun saba a Abuja yake tun zamanin Abacha ne sun saba ka in za a sai kaza yar gida a lokacin naira 500 ake sayar musu zabuwa naira 500 ake sayar musu kuma sai sun yi tafiya mai nisa su samu ta aka bada labarin yazo shi gida sai ya ce kai shi ya kamata ya sayi zabiya tafi da su a yanka a fiffige amma kar a sara a basu haka sai a je a sa fridge da ya tafi kasuwar kaji sai ya ce abin nan yana son zabi sai aka dauko da ana ta kokuwa ranka ya daga wannan ranka ya daga wannan ya ce nawa nawa ne sai aka ce 300 sai ya ce za a samu guda 100 duk sai rikita kasuwar shi ko ta yi bai ba an san ragin naira 200 kaga su suna ga cewa watakila a yanzu kaga shi ya samu sauki da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd kuma ta iya yiwa idan an zo wani wanda yake mai wadata yaga kayan da ya bai sha'awa zai saya shi in an gaya masa kudin ma zai ga arha ne sai ga arha ne ko tayawa ba zai yi ba shi kuma wance yana da yana ta yo na samu wani a ciniki yayi kyau yau ai kaza na sai da kwandan na shi yana murna ya samu sauki shi ma wance yana murna ya samu sauki kaga Allah ya arzuta sashe da sashe in an san dan tsaka tsaki ba ya je ya ɗebe ba wai hana saran kaya aka yi a wajen mutanen ƙauye a sayar a ci riba ba ba wannan muka faɗa ba abinda shari'a take nunawa kar ka je ka tare su a can ba su gama shigowa kasuwa ba domin bangare biyu ne bangaren farko shi mutumin ƙauye bai san yaya kasuwa take a yau ba kai kuma ka san yadda kasuwa take sai ka je ka tare shi kafin ya zo ya ji labari kai ka sai gara basa yanzu ka haramta masa samuwar da zai inda ya kawo kasuwa kai kade ka amfana ta bangare na biyu kuma ka hana mutane samun rufsa wanda mutumin karkara ya taho da ita yanzu kai kade ne kai hijackin dinta to kaga waɗannan su ne dalilan da yasa shari'a sai ta hana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw as-sil'a hatta yubata biha ila as-suqi kada ku je ku tare haja a waje ku sai hatta yubata biha ila as-suqi har sai lokacin da aka aje ta a kasuwa akwai wani mulahaza daban da malamai suka ambata idan ka fita kai kuma wani usurinka a wajefa wala Allah ke waya kaje gonarka ko kai ma kana dawowa daga kauye ko abin da ya kama da haka kuma sai ka hadu da wadansu sun debo kaya za su kawo gari ba wannan ya fidda ka ba amma yanzu ka ga sai abin ya baka sha'awa shi ma ba za ka saya ba suka ce wannan babu laifi dan ba abin da ya fidda ka bake ka fita da wannan manufar shine abin da aka hada saboda me saboda wadancan illoli guda biyu da muka ambata amma da a ce ka fita saboda wani garadinka wani uzurinka kana sai kuma ka hadu da masu kawowa kaya sai kaga zaka samu rangwame sai ka tsaya ka saya wannan babu laifi a cikin sa insha Allah wallahi ta'ala wa nabi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw aljalaba faman talaqahu fashtara minhu fa idha ata sayyiduhu suka fa huwa bil khiyar kaga wannan dama al khiyar ana da shi akwai khiyarul majlis mun yi baitu a bayan sa ina tsammani me saye da me sayarwa matukan basu rabu ba kowa yana da dama ya ce na fasa cinikin ko da an kulla shi matukan dai basu rabu ba to wannan kuma shi ma an bada zabi na warware ciniki a bangare daya wanda aka je aka tare shi a jeji bai san farashin yau ba sai aka saye kaya aka kayan nan dai ka san dai makon da ya wuce ma ka sa ka sayar mana ce to shikenan sai aka saye kayan sai da ya taho kasuwa ya karaso da ya zo sai ga ashe fa yanzu kaya ya tashi shi fa ashe arha ya sayar to ku ji yan kasuwa annabi ya ce la talaqaul jalaba kada ku je ku tare masu kawo kaya aljalabu shine kawowa masu kawo kaya kada ku je ku tare su irin dai hadisin dan Umar to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci wani sharadi faman talaqahu duk wanda ya je tare su a jeji ya saya fashtara minhu ya saya daga wajen su fa idza ata sayyiduhu suqa mai kaya idan ya shigo kasuwa yaga ashe farashi ya tashi shi ya sai da kayan sa araha fa huwa bil khiyar to yana da zabi in yaga dama ya ce kasuwar ta yi in yaga dama ya ce malam wane ashe kaza ake sai da kaya ko ka cika mun ko ka ban kaya ga kudin ka kuma ko wajen shari'a aka je wannan zabin an bashi shari'a ta bashi kaga yanzu wani yake aka sai rigima ko sai so mu cewa ciniki gangan ne a'a ai shari'a ma ba gangan bace ciniki ba gangan bane kuma dama ciniki an koyi shi a karkashin shari'a ne shari'a ita take ambatawa yadda ta tabbatar da ciniki kuma haka ta tabbatar da wannan zabe ga mutumin da ka sara shi ga ya masa farashin gaskiya mana ba shi ya zo kasuwa mana ku daddale ciniki me yasa ka tare shi a jeji ka saye kaya ba tare da ya san kaya ya tashi ba ka gaya masa farashi tsoho to in yazo shi ma dama ya gane yana da dama ya ce ya warce dukin Allah ya dace da mu nau'i na shahudu da aka hana yace bai'ul hadir lil badi nan ba shi ne zai je ya saye ba a yanzu shi zai zama to intermediary ne tsaka tsaki ne zai tsaya ne a tsaka tsaki kada wanda yake zaune a gari ya sayar ma wanda ya zo daga jeji albadi shi ne wanda ya zo min albadiya albadiya ita ce ƙauye can jeji karkara wa huwa an yahmil albadariyu aw alqarawiyu mata'ahu ila albaladi wannan yanayin shi ne kamar yadda ya zo har cikin ikamul ahkam ya fassara abin da ake nufi bai'ul hadir lilbadi shine an ya hamil albadariyu mutumin da yake karkara awil qarawiyu ko wanda yake alkarya duk dai madana su da bambanci tsakanin badiya da alqaryatu alqaryatu karamin kauye karamin gari albadiya kamar irin settlements din nan da fulani suke kaga can wani haka a cikin jeji suna Ahlul Bawadi. To shine irin wannan mutumin karkara ya dauko kayansa matan ahu kayansa ilal balad zuwa gari li yabi'ahu don yazo ya saida kayansa bi sir yaumihi da farashin wannan lokacin ya kawo kayansa yazo yadda kasuwa ta nuna farashi haka zai saida kayansa wayarji akuma ya koma gida fayatihu albaladiyu sai mutumin gari yazo masa fa yaqulu sai yace da'hu indi ajiye mun kayan a waje na li abi'ahu domin na saida shi ala tadriji wato wajen cinikayya na bujiro da shi ga mai saya bi ziyadati sa'irin da ƙarin farashi kage yanzu shi zai zo shi ne ya sanya shi idan ka zo yace nawa ka saya ta wani tsoho da can wani ana ce masa guda ya kasa brodi brodi dai al'ada kowa ya san farashin sa ko irin na da dukan katan nan da aka zo aka ce boda nawa nawa ne brodi yace nawa ka saya brodin maciniki za a yi to mutum ya kawo kayansa daga karkara yana so ya sayar sai wani ya zo shi ya ce ba ni za ka samu ƙari kawo na san yadda za mu yi mun gane ko to wannan shi ma shari'a ta hana ya zame masa dillali simsar kenan ad-dillali to ba a so a bar mutumin karkara ya zo shi ya saida kayansa da kansa yadda farashin ranan ya nuna shi kenan a daddala ciniki tijaratan anta radin minku amma ma dama wani ya zo shi ya shiga to zai kuntata wa mutanen gari haka ne ko saboda shi ya samu manfa'a zai ƙara farashi to ba a san haka ba shi ya saida kayansa fa yaqulu ya ce da'ahu indi li abi'ahu ala tadrij bi ziyadati sa'iri wa zalika idraran bi ahli albalad yace domin wannan akwai cutarwa ga mutanen gari ai hikimar shine abin da yazo cikin hadithin Jabir dan Abdullah wanda zamu ji an Anas qala hadithi ya zo daga Anas yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi'a hadirul ibad wa in kana akhahu aw abahu yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an yabi'a hadirul ibad mutumin da ke zaune a gari ya sayarwa mutumin karkara kayansa ya hana shi sayarwa shi ya karba yace shi zai sayar wa in kana akahu ko da kudan uwansa ne au abahu ko koda ubansa ne ya bar shi ya saida kayansa a bisa shi abin da ya yadda da shi nawa ka taya an taya shi kaza ka sayar da shi a ƙara ka sayar mun mana ya ce a ƙara ne mana mutumin karkara yana cewa ƙara kai kuma kana cewa sayar mun da haka dai har ku samu mahada to haka shari'a take so amma a amshe kayan mutumin kauye a ce je ka zauna a rumfa za mu sayar maka shi a dinga jujjuyawa to za a cutar da mutanen gari saboda shi mutumin karkara yana da rangwame yana son yin sauki shi kuma wanda yake gari yana son ya dame jama'a akasari haka abin yake zuwa duda nadiran aka samu mutumin karkaran maka ga mai tsawo da kuma a samu mutumin gari mai sauki ana samu to amma dai abinda aka fi samu adatan shine mutanen karkara da ke kawowa kaya suna zuwa da rambami wa an jabirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabi hadirul libadin wa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din jabir dan abdullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabi hadirul libadin a wata riwaya yace la talaqaw ruqban riwaya muslim kenan wannan kuma riwaya tirmidhi ne la yabi hadirul libad kada mutumin da ke hadir shine wanda yake halarci ma'ana wanda yake gari albadi shine wanda yazo shi daga kauye daga karkara to kada wanda yake zaune a gari ya saidawa mai wanda yazo daga karkara kayansa wada'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din kubar Allah ta'ala ma'ana kubar mutane Allah ya arzuta sashen su da sashe, shine hadithin da muka yi ishara zuwa gare shi a baya. To waɗannan su ne nau'o'in da aka kawo daga cikin sigar kasuwa wadda aka hana. Akwai su da yawa, amma dai ya tsamo waɗannan ya gabatar mana. Akwai hajar kuma da aka haramta saida ta. Hajoji waɗanda haramun ne a saida su, ko da ko tasalo ne wanda shari'a ta yadda, to su zatin su haramun ne a sayar. Ma la yajuzu bai'uhu, abinda baya halatta a sayar. Aka ce al-khamru, giya, bata halatta a sayar. Wani ya tafi irin bautar ƙasar nan, can ƙasar Inyamurai, sai aka tura shi abin nan wani kamfani na barasa. Kamfanin barasa sai aka tura shi, to kowane wata za su ba su dan wani allowance. Lokacin ma ba kuɗi ne mai yawa ba, naira 400 suke ba su, amma waya na ga kuɗi ne mai yawa, kuma za a ba su katan daya. Wai sai yake tambaya ta, tare muka je da shi, ya ce a baboyi ni na je gidan giyar ba ne, ni ina wani gunda ba. Sai ya shigo, sai ya tambaye ni wai ni ne lokacin irin Amir ɗan nan na Yamkan. Sai ya ce to Amir, ya ga ana ba mu abin nan, akwai waɗanda suke da bukata, zan iya sayar musu? Yace ka sha kenan, kuma ina maka nasiha ka bar wajen nan, in baka bar wajen ba to ka halaka, kana cikin tsinuwar Allah ma dama kana zaune. Ya tsorata, wa'azin ya shige shi, Allah ya taimake shi, ba abu wata ba ya nemo canji. Waɗansu wai suna ganin yayi wauta, wajen da zaka dan samu kuɗi. Giya haramun da ya sayar ta. An Aisha radiyallahu anha, lamma nazalat ayatu suratil bakara an akhiriha, kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala hurimat at-tijaratu fil khamr. Ummu al-mu'minina Aisha Allah yarda da ita tace lamma nazalat ayatu suratil bakara an akhiriha, lokacin da aya suratul bakara ta sauka har zuwa karshenta, kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito fa qala yace hurimat at-tijaratu fil khamr, Allah madaukaki ya haramta cinikayya na giya. Ma'ana sayar da giya haramun ne. Ai ka san ita giya mataki-mataki ne, lokacin da aka haramta ta ba lokaci guda aka haramta ta ba, har sai da aya da take cin suratul ma'ida ita ce ta hana baki daya. Fa hal antum muntahun, to wannan ita ce ta hana gaba daya. To don haka sayar da giya haramun ne, kamar yadda shanta ma yake haramun. Za mu ji a cikin wannan gaba ta biyu, bai'ul inabi liman yattakhidhuhu khamra, a saida inabi ga wanda zai yi giya da shi. A saida inabi ga wanda zai yi giya da shi. Inabi shine bushashshen abin nan alkarmu ko alkarmu ba kace a sai da inabi ga wanda zai giya da shi haramun, ba sai inabi kawai ba, duk abin da ake giya da shi haramun ne. Ka sayarwa masu giya su yi giya da shi. Dawa ana giya da ita ko ba a yi? Sai ka ga waɗansu sun cika trailer da dawa sun kai gidan giya a Jos, ko sun kai gidan giya a Kudu, haramun ne. Ma dama ka san cewa giya suke yi, to ba za ka saida musu ba. Da akwai wata mata a nan ɗan gabar da gari, tana yin burkutu, kowa ya santa da in ya kai ni, ko ka ji labarinta. a lokacin idan suka zo za su sayi ba za su aune abin nan a kasuwa ba a sayar musu so da kawai giya take yi sai ake sayar mata mutanen da suna kokarin kiyayewa ba na yanzu ne ba abin da ya dame su wallahi su da yanzu kudi kawai an ba wa kudi matsayin da ya wuce nasa shi ya saka duk abin da ya sha gaban mutane akan kaiwa ga kudi wallahi za su doke shi addini ne za su buge kisan kai ne za su yi cin amana ne za su yi rashin mutunci ne za su yi ko menene za a aikata in dai za a kai zuwa ga kudi saboda an bashi matsayin da ya wuce nasa shi ku kudi ma'anarsa ka dan samu ne ka biya bukatar ka ta duniya dan ka bauta wa Allah ka samu zuwa kiyama lafiya shi ne kawai amfanin kudi kenan ka dan samu wanda zaka yi biyan bukatar ka ta duniya domin ka koma kiyama lafiya to sai aka kasa samun mafhumi mai kyau game da kudi shi yasa komai ma za a iya kansa to haramun ne a saidawa waɗanda za su yi giya a saida musu inabin da za su yi giya ko kuma a saida musu duk wani abu wanda aka san giya za su yi da shi qala ta'ala Allah madaukaki yayi bayani da siga ta umumi yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi taimakekke ne a kayin da'a ga Allah da kuma wajen kiyaye dokar Allah shine at-taqwa ولا تعاونوا على الاثم اما kada ku dafa ma junan ku wajen sako wani uduwan da ke tar iyaka shari'a karfi haka duk taimakon da zaka yi taimaka ma dan uwanka akan bin Allah karka taimaka masa wajen saba wa Allah kai karka saba kuma karka taimaka masa wajen sako wa an ibn umar qala daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lu'inatil khamru ala ashrati awjuhin bi'ainiha wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilayhi wa akili thamaniha wa sharibiha wa sakiha ummul khaba'ith ke giya uwan laifi wai wata kissa da ake badawa malaman tafsirin suka kawo wani mutum ne mai yawan bautar Allah sai wata karuwa ta hilace shi akan zai zo koya mata wa'azi ne koye wani abu har ta iya shiga gidanta sai ta kukkulle kofofi duk inda ya shiga sai ta kulle kofa bai sani ba sai da aka shiga duk kofofin aka je karshe sai ga yaro sai ga wuka sai ga giya sai ga ta sai ta ce sai ka zaɓi ɗaya ga yaro ga wuka ka yanka shi sai in barka ka tafi in kuma kaga wannan ya maka nauyi gani in kuma kaga wannan ba zai yiwu ba to ga giya amma in ba ɗayan uku ba zan maka kwanala shi sai ga mai saukin shi ne sha giya ba zai iya zina ba balle kisan ka sai ɗauke ta yi kwankwada sai da ya tatil kuma sai ya zina da ita ya kashe yaron to ko da a ce ba a kawo ta da isnadi wanda yake ingantacce ba kissa ce aka kawo ala ayi halin ana nuna maka kazantar giya domin giya za ta iya sabbaba abubuwa da yawa za ta sabbaba duk irin wannan aikata su to shi yasa ba a so a yi taimakekke ne a wajen samar da ita giya matsala ce wa an ibn umar an samu daga abdullahi dan umar qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lu'inatil khamru an tsine magiya wa ya tsine mata allah ne ya tsine mata ala ashrati awjuhin ta fuskoki guda goma bi ainiha ita karan kanta, ita karan kanta giya tsinanniya ce. Shi yasa lokacin da aka haramta shan giya, akwai tuluna da suke ciccike da giya a gidaje a Madina. Saboda al'ada ce, a al'adance ana sha. Shari'a ita ta zo ta ce kaza ba kyau, kaza mai kyau, kaza ba kyau, kaza mai kyau. To kaga ba a zo kanta ba. Don haka an ci gaba da sha. Waɗanda suke shanta, lokacin da shari'a ta ce haramun ce, an haramta ta, sai aka dinga marwayacin hadisi ya ce duk inda ka bi saƙo-saƙo a Madina kwata da kan hanya, kawai za ka giya ce take kwalala, an fito da tuluna ana ta faffasawa. To akwai waɗanda an ajiye giya tsumammiya, an liƙe bakinta ta marayu ne, suna nan da yawa waɗanda suka gada a matsayin kadara. Kasan da mo tana tsama, da mo take ƙara kuɗi. To irin wannan tunda na marayu ne, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wannan ya za mu yi da ita? To ta hadu khanna, yanzu za mu iya processing ɗinta mu sake gyara ta, ta fita daga salon giya yanzu ta dawo a matsayin tsumi don a sayar, ba mai bugarwa ba, don za su iya maida ta kuma ta bar salon giyan ta koma tsumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka hana. Me yasa? Saboda ai yanzu tsinuwa ta hau kanta, daga lokacin da ta zama giya ba za kuma ka sake maida ta ta zama wani abu wanda yake na halal ba. Targa ta haramci ya hau kanta. To don haka ita an tsine makaran kanta bi ainiha wa asiriha, da wanda yake tatsanta, wa mu'tasiriha, da wanda ake masa tatsannata, za a masa processing, da wanda zai yi shi ba sha yayi ba, da wanda yake jira a gama tatsa masa ita a bashi, wa ba'iha, da wanda yake saida ta, wa mubta'aha, da wanda zai saya. Ko da ba sa sha, ciniki suke, wannan zai sayo ya sayar, wannan shi kuma saya yake yi shi ma ya sayar. Wa hamiliha, kai hadda dan da kwanta, wanda zai jide ta a cikin mota. Wanda tijo bawan Allah, da yana da wasu motoci, da ana yin dakon giya, sai ya fidda zakkawa ta ran, sai ya kai wa Malam Abubakar, domin Allah ya ji kansa, akan a rabawa mutane. Malam ya ce ba zan karɓa ba, ya ce ba za a karɓa ba. Wannan sai ya sanya shi wannan dattijon, aka gaya masa dalili, wannan shi ne zama dalilin da motocin suka daina dakon giya, kuma ya zama babban mutum mai taimaka ma addinin musulunci har ya rasu. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Dakonta ma laifi ne, ko katan ɗaya karka yadda a sa maka ita a cikin motarka. Bos ɗinka ne za ka taho daga wani gari zuwa wani gari, ko trailer ka ce wani ya kawo ‘yan waɗansu kayan ƙari, to ƙarin masifa ne, banda giya. Wa hamiliha, da ɗan dakonta, wal mahmulati ilaihi, da wanda za a yi dakonta a kai mai. An yi dako an ce a wanda za a je a saukewa, shi ne zai sarrafa ta. Wa akili tsamaniha, da wanda yake cin kuɗinta. Giya ake sayarwa, ya san an sai da giya, kuma sai aka ce kai shi ma ga wannan ya taɓa, to shi ma ya faɗa ciki. Wa sharibiha, da mai shanta. Wa saqiha, da service, wanda zai dinga zubawa, shi ba ya sha, zubawa yake. Kaga mutum goma aka tsinewa dalilin giya, musibar ta yi yawa. Ba za ka samu wani abu wanda ya jawo tsinuwa ga abin da ke ta'ambuli da shi har guda goma ko guda tara in ba giya ba. To don haka an hana, ba za a saida wa mai yin giya, gero da zai yi giya, ko dawa da zai yi giya, ko alkama da zai yi giya, ko inabi da zai yi giya, ko dabino da zai yi giya. Na uku yace bai'u alati tarabi wal gina. Sai da abaden da ake yin ganga da su da kuma wake wake. At-tarab ganguna kayayyakin kida. Sai da kayan kida wal gina da sai da kayan wake wake. Wannan shi ma haramun ne a shari'ar musulunci. Ba a sai da kayan kida. Mutum ya ajiye ganguna zai dinga sayarwa. Ko kuma ya dinga sai da piano. Ko ya dinga sai da kayayyakin wake wake. A'a. Shari'a ba ta yadda da wannan ba. An Abi Umama, hadithi ya zo daga Abu Umama Al-Bahili, Allah ya yarda da shi, har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala. Daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace la tabi'ul qainat al qainat ita ce kuyanga wadda take entertaining din mutane da waka ka san dai suna da kuyangai to sai a samu kuyanga wacce take mai murya idan an zo ana zaune mai ita yana zaune zai sanya mutane abin nan bakinsa suna zazzaune ko ana wani taro zai kawo irin wannan kuyangar tasa zai zo tana wa mutane waka tana rawa tana abin nan nishadantar da su to irin wannan su ake cewa qaina jam'isu shine qainat to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'ul qainat kada ku sayar da kuyangai masu waka ma'ana kuyanga ce kuma zabiya ce kuma yace la tashtaruhunna kuma kada kuma ku saye su wala tuallimuhunna kuma kada ku koya musu waka wala khaira fi tijaratin fihinna babu alheri cikin kasuwanci na irin wannan kuyangai zabiyoyin wa samanuhunna haramun annabi yace kuma kudin da aka saida su haramun ne yace malamai suka ce ba laifi bane mutum kuyangarsa in ta iya waka yana zaune ta masa waka ta entertaining dinsa madama a cikin wannan wakar babu abubuwan da shari'a ta hana ba laifi bane ta masa amma bai halatta kuyanga ta zo ta gaban wani wanda ba mai ita ba ta masa waki ta masa waka ta entertaining din sa bai halatta ba ai saboda shi ma wanda ya mallake ta yana da dama ya kusace ta daka ita babu taharibi a tsakaninsa da ita shi yasa ka ya nishadantu da ita ta kowane irin hanya da shari'a ta yadda ba laifi bane to amma a kai ma wasu a saida ta haramun to anan wajen bayanan da malamai suka yi ba wai sai da zatin nata ne haramun ba ballantana ce in kuma yanzu baka son zama da ita ya zaka yi a'a abinda aka hana a cikin cinikin shine a saida ta a matsayin ita mawaki ya ce zabi ya ce mai yi wa mutane waka ta nishani a saida ta a wannan sigar shine abinda yake haramun mun gane amma idan misali a ce ta iya waka amma yanzu kawai ku yangasta ce shi yana so ya rabu da ita kawai sai ya zo sai sayar ta bai ambata wa mutane cewa wannan fa ta iya raira waka wannan ta iya kaza in kuna so za ta iya nishadantar da ku ba haka yake kawai dai ga ku yanga in ana so a saya ya guji rode ita a kasuwa wanda yake da bukata ya zo shi ya ga ku yanga kawai ya saya to wannan babu laifi ba ciniki ne wanda yake na haramun ba kuma abin da aka sayar halal ne amma a saida ta a matsayin ta na matsayinta na alƙaina shine abinda hadisin yake magana wallahi ta'ala a'lam fi mithli hadha unzilat hadhihi al-aya sai Abu Umama Al-Bahili wannan maganar sa ce yace a cikin irin wannan mas'alar ce aka saukar da wannan aya a cikin alqur'ani ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله daga cikin mutane akwai wanda yake sayan lahwal hadith zance na wargi liyudilla an sabilillah domin ya badda jama'a ko kuma domin shi ya bata daga barin tafarkin Allah ibn mas'ud ya ambata yace attarabu kayan kadakade da kayan wake wake sai fassara su haka don haka ga sahabbai kenan suna da fahimtar cewa wannan aya abin da take nufi kenan wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah to kenan kaga ita alqaina an ce kada a sayar da ita ai kenan da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin waɗannan aya abin alatu tasjil da ake da su alatu tasjil elektroniya tabbas da za a yi magana akan su a ce su ne wanda ayar ta sauka akai abubuwan da ake recording na wake-wake to kaga duk irin wannan nau'in kasuwancin shi ma bai halatta ba mutum ya zama to wake-wake zai dinga recording yana sayarwa to shi ma sana'a ce wanda shari'a ba ta so ba Allah ya datar da mu abu na hudu yace al-maytatu wal khinzir wal asnam mushe alade gumaka haramun ne a saida su bai halatta ba mutum ya saida mushe mutum ya saida alade ko da yana da rai ya dinga cinikin aladu ko kuma ya dinga abin nan saida gumaka to wannan bai halatta ba ko da irin gumaka wanda ake ba wanda ake bautawa ba wanda ake gyara ake kwalliya da su kasan wasu sukan yi kwalliya da gumaka ko yawanci wanda ba musulmi ba ne suke kuma ana samun wasu daga musulmin masu sai a ɗauki irin wannan sassaka an yi ta gata mai kyau sai a saka a waje a yi decoration ɗin waje to duk irin ciniki na irin waɗannan ababen bai halatta ba saboda hadithin da ke gaba an Jabir bin Abdullahi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa bi makkah ta'am al-fath Jabir dan Abdullahi cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada wa huwa bi makkah lokacin annabi yana makkah ta'am al-fath shekarar da ake fathu makkah shekara ta 8 kenan bayan hijira annabi yana hutuba a mutane yace inna Allah wa rasuluhu harama bai al-khamr lalle Allah da manzansa ya haramta cinikan cinikin giya wal maitati da kuma mushe wal khinziri da alade wal asnami da gumaka kenan wadannan ababe a lokacin ana saida su a cikin jama'a ana saida mushe ana saida giya ana saida alade ana saida gumaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cinikin wadannan haramun ne ko da mutum bai sha ba ko da mutum bai ci mushen ko aladan ba ko da mutum bai bauta wa gunkin ba amma yayin cinikin su yana saida su yana jawar su to wannan bai halatta ba faqila sai aka ce ya rasulullah ya manzan Allah ara'aita shuhumal maita to ina kuma kitsan mushen ya manzan Allah kana ga kitsan mushen za a iya saida shi fa innahu yutla biha sufun domin ana mulka da shi a jikin kwale-kwale jiragen ruwa sai a ɗauko kitsan sai a mulka a baya tunda ai ka san shi katako ai yana da ƴan ƙananan ƙofofi ko da idanunka baya gani to idan aka ɗauko irin wani kitse aka shashafa ta baya aka shashafa to an lillike waɗannan ƙofofin so idan ya shiga cikin ruwa ma ruwa ba zai ratsa shi ba sai ya dinga tafiya a kayan ruwa ke to sai suka faɗi ana yin haka da shi kuma mushe idan ya mutu za a iya yanka shi sai a ciri mai sunansa kitsan nasa sai a je a shashafa a jiki to a iya saidawa don wannan manufa wayudhanu bihal julud kuma har ilau ana yin mulka da shi addahanu shi ma kaman mai ne a shafa a jikin abu attaliyu addahanu abin da yake mai sai a shafa shi to ana shafa shi a jikin fata kirgi kirgi idan ai shi idan ya bushe za ka ganshi yayi kada gargar to in aka je aka samu kitse in aka zo aka shashafa shi to sai ya laushi sai ya zama kamar takarda ya zama flexible yana jujjuyawa sosai babu wani kada girgiro a jikin sa saboda an mulke shi da kitse to sai suka fito waɗannan dalilai guda biyu abubuwa guda biyu wanda ake amfani da kitse da shi to a iya amsan kitsan mushe dan wannan manufa in har za a yi haka to a iya yin cinikin sa kuma sannan suka ce wa yastasbihu bihan nas ko mutane suna yin aci balbal da shi istisbah shine wato a sanya fitila dan a samu haske almisbah akan sa a ci balbal a narkar da shi sai a dan abin nan to kaga sun faɗi dalilai har guda nawa har guda uku faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa haramun yace a haramun ne tunda daga cikin mushe yake haramun ne yace cikin sa haramun ne kaga dai shari'a cikin hadisin Maimunatu bintul Harith ya halattawa mutane za a iya ciran fatar mushe ko fatar mushe za a iya ciran fatar mushe sai a jeme ta in an jeme ta kuma ya amfani da ita hasal kana ya zuba ruwan sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa min mizadati imra'atin mushrika wata mata mushrika a jikin salkatta da ruwa annabi da sahabbansa da dabbobinsu da suka sha kuma aka yi alwala don haka idan an je mai ta tsarkaka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa haramun ya ce a mushi haramun thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalik sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asa'in nan ya ce qatala Allahu al-yahuda inna Allah lamma harwama shuhumahum wa mushuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu samana domin annabi ya musu kashedi kasi koyi da yahudawa yahudawa su ne waɗanda idan shari'a ta zo to sai sun nemi mata kwaskwalima in an hana su wani abu to sai sun yi masa kanikanci dan su halatta shiga kansu don haka yace qatalallahu alyahuda Allah ya tsine mai yahudawa me dalilin tsinuwar inna Allah lamma harwama shuhumaha Allah madaukaki lokacin da ya haramta ma yahudawa kitse jamalu sai suka narkar da shi an hana su ci kitse na dabbobi ko kitse na mushi to sai suka narkar da shi sai a narkar da shi sai ya zama ruwa tsararo thumma ba'uhu sai su sayar fa akalu thamanahu kuma sai su ci kudin da suka sayar ai wai kamar da bahaushe yake cewa an kicin biri ne an sha roman sa biri ne aka ce kara sayar haramun ne cin biri zai yanka aka ce to ai biri haramun ne yace to haka ne sai kira wasu arna sai ya sayar musu sai je su kashin miya da kudin to me yake kenan to haka ne to don haka tunda Allah ta'ala ya haramta kina ashe duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce haramun ne cin sa in banda wanda aka yi takhsisin sa wanda ake amfani da su misali yanzu kaman jakifa jakin gida halal ne cin sa haramun ne cin sa jakin jeji ne halalta kuma ana cinikin jaki to in ka sai da jaki karka ci kunan zaka ci dan ba a yi magana akan sa ba nan an maka magana akan almaita mushi mun gane ko shi kuma wancan ana amfani da shi ana akwai manfa'a tattare da shi kuma ana sai da jakuna a zamanin annabi ma to don haka mushe da alade da gumaka haramun ne. Sai wannan kuma na biyar addamu wato jini. An Awn ibn Abi Juhayfa, an samu daga Awn ibn Abi Juhayfa kala yace ra'aytu abishtara hajjama, naga babana ya sayi wani bawa hajjaman yana yin kafo. Alhijama ita ce kaho ko alhajjam bai yin kaho. Fa amara bi mahajimihi, sai baban nasa shine Wahab ibn Abdullah as-Su'ai as-Su'ai. Fa amara bi mahajimihi fa kusirat, sai umarni yace ababan da yake yin kawon da su du a je a kakkarya su. Fa sa'altu an zalik, sai dan nasa Awn ya tambaye shi yace me yasa kai haka. Fa qala, sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an tsamane dami, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani dangane da kudin da za a samu a dalilin jini. Wa qala ibn al-munzir yace wa ajma'u ala tahrimi ma harrama Allah min al-maytati wad-dami wal-khinzir, malamai sun ijma'i akan haramcin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta min al-maytati, na daga mushe, wad-dami da jini, wal-khinzir da kuma alade. To kaga inda wannan kalamin ne kawai, wa ajma'u ala tahrimi ma harrama Allah min al-maytati wad-dami, sai a ce daman masfufan ko haka ne, daman masfuhan aw lahama khinzir dama ayata su. To nan wajen cikin hadisi na Abu Juhayfa wato Wahab ibn Abdullah da dan sa yace ra'aytu abishtara hajjama fa amara bi mahajimi, kage yace hajjama mai yin kaho. Wannan mas'alar za ta dan ja lokaci, za mu aje ta bi idin Allah ta'ala in Allah ya kai mu wani mako. Menene abin da shari'a ta faɗa a kayan kudin da za a samu a dalilin yin kaho? Za mu ji wata insha Allah. Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai. Allah ya tara mu alada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskura, kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.